This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum ma sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta tabbatar da mutuwar sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata. Hukumar zaben ƙasar Togo ta bayyana shugaban ƙasar Folk Ignasimbe a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar, wato da aka gudanar a ranar Asabar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara rabon abinci da magunguna a ƙasar Nepal da bala'in girgizar ƙasa ta afkawa.
To Allah ya kyauta ma sauraro, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri, sai kun ji cewa
kaga talaucin talaka zai ƙari kenan, tunda abin da zaka siya akan dala 180 ya koma 250 misali, domin ya kai 250 in ka fassara naira, ai kaga an dada wawu shi a jinin talaka kenan.
Malam Yushawa Aliyu kenan, masanin tattalin arziki, akan yunkurin da asusun IMF ke yi na sake rage darajar takardun kuɗin Najeriya naira. Sannan kuma
wannan dama ce da aka samu wanda ya kamata shi shugaban kasa wanda aka zaba ya amfani da shi, ya kokari ya fahimci, kada ya je gurin su a tsaye hannu banza, in zai je ya zauna da mashawartansa da waɗanda suke da sanin tattalin arziki, domin ya nuna musu irin tsarin da ya na tattalin da tattalin arzikin Najeriya, domin ya bada su ba shi shawarwari.
Dr. Shehu Dalhat kenan, akan gayyatar da kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice ta yi wa shugaban Najeriya mai jiran gado da cewa ya halarci taron kolin da za ta yi a watan gobe idan Allah ya kai mu.
To, gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta tabbatar da cewa an kashe sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata, bayan da dakarun ƙasar suka fafata da mayakan Boko Haram domin neman kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. Jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a Arangamar, wacce ta faru bayan da ƙungiyar Boko Haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira Karamga a ranar Asabar. Dakarun ƙasar dai sun ce tuni sun kwato ikon tsibirin. Ƙasar Nijar da Najeriya da Chadi da kuma Kamaru sun kaddamar da wani samami akan ƙungiyar ta Boko Haram, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 10,000. Suka kuma raba fiye da mutane miliyan 1 da muhallansa a arewacin Najeriya. A jiya Talata, dakarun Najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata da mata su kusan 300 a dajin Sambisa, wanda shi ne mafakar mayakan na Boko Haram. A dai dajin na Sambisa ake tunanin mayakan suka ɓoye 'yan matan nan na Chibok sama da 200 da suka sace a bara daga wata makaranta da ke garin Chibok. Wani mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya Kanar Sani Sambo ya ce 'yan matan na Chibok ba sa cikin waɗannan mata da aka kubutar. Kakakin rundunar sojin Najeriya Major General Chris Olukolade ya gaya muryar Amurka cewa an gano 'yan matan ne a wasu sansanoni guda 3 a cikin dajin. A baya, ƙungiyar ta Boko Haram ta rike ikon wasu sassan jihohin Yobe da Borno da Adamawa, amma mafi yawan yankunan sun fice a hannayensu.
Hukumar zaben ƙasar Togo ta ayyana shugaban ƙasar Faure Ganasimbe a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Asabar, wanda hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar. Shugaban hukumar zaɓe ta fata biyu ya ce shugaban ya samu ƙuri'u miliyan 1,200,000 ko kuma kashi 59 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin adawarsa Jean Pierre Fabre ya zo na biyu da kashi 35 daga cikin 100. Idan aka tabbatar da nasarar Ganasimbe, hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da kasancewa akan karagar mulki har na fiye da shekaru 50. ya dai karbi mulki ne a shekara ta 2005 bayan da mahaifinsa Ganasimbe ya daima ya rasu wanda yayi tsawon shekaru 38 yana jin ragamin mulkin kasar da Faransa ta taba yi wa mulkin mallaka. Mr. Fabre dai yana ikirarin cewa an tafka magudi a zaben, sai dai babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa zaben na ranar Asabar, yayi kuma kira ga shugabannin siyasar kasar da su tabbatar da dorewar zaman lafiya.
To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a kasar Indonesia sun tabbatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 8 da aka samu da laifin safarar miyagun kwayoyi masu saka maye, ciki har da mutanen kasashen waje guda 7. Lamarin da ya janyo kasassuka daga kasashen duniya da dama. An dai kashe mutanen ta hanyar harbi ne, kamar yadda Attorney General din kasar General Muhammad Faraseto ya bayyana, wanda kuma ya ce hakan zai kare kasar daga fadawa cikin matsalar miyagun kwayoyi. A cewar sa, an aiwatar da hukuncin ne da karfe 5:05 agogon GMT, an kuma bayyana mutuwar su bayan mintuna 30, ya kuma ce an yi harbin ne cikin kwarewa. Ya kuma kara da cewa aiwatar da hukuncin kisan ba abu ne mai dadi ba, amma domin a kare kasar daga fadawa cikin hadari ya zama dole a aiwatar da wannan hukunci. Daga mutanen da aka aiwatar da hukuncin a kansu akwai 'yan Najeriya 4, 'yan kasar Australia 2 da wani dan kasar Brazil guda kenan, sannan sai wani dan kasar ta Indonesia. An aiwatar da hukuncin ne a wani gidan yari da ke cikin daji mai suna Nusakambangan a tsakiyar yankin Java.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta fara rarraba kayayyakin abinci da magunguna a yau Laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizar ƙasa ya afku a Nepal, inda yanzu haka aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da 5,000. Wannan tallafi na Majalisar Dinkin Duniya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Nepal din ke cewa a yau Laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake baiwa waɗanda ke buƙatar kayayyakin abinci da ruwa da kuma matsuguni. Yanzu haka masu ayyukan ceto suna ci gaba da kawar da buraguzai da girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 8.8 ta haddasa. A jiya Talata da yamma, wata tawagar ƙasar Faransa ta zakulo wani mutum daga burbushin gidansa da ya rushe a Kathmandu, babban birnin ƙasar, bayan da ya kwashe fiye da sa'o'i 90 a ƙarƙashin buraguzan. Wakilin muryar Amurka da ke Nepal, Steve Harmon, ya ce masu ba da agajin gaggawa na ƙasashen waje sun isa garin Sanku da ke gabashin Kathmandu a yau Laraba, sai dai wani wakilin ƙasar China ya ce zai yi wuya a samu wani da rai.
Kwamishinan 'yan sandan Baltimore da ke gabashin Amurka ya ce hankula sun kwanta yayin da hukumomi suka saka dokar hana fita bayan rikicin da ya barke a ranar Litinin, sanadiyar mutuwar wani baƙar fata da ya rasu a hannun 'yan sanda. 'Yan sandan sun tunkari wasu masu zanga-zanga da suka bijirewa dokar hana fitar, wacce ta fara aiki a jiya Talata da karfe 10 dare. Masu zanga-zangar sun taru ne a wata mahada da ke yammacin Baltimore, inda zanga-zanga ta ranar Litinin ta fi muni. Bayanai sun ce a lokacin da 'yan sandan suka nemi masu zanga-zangar su watse, sai suka fara jifansu, wato da duwatsu da kwalabe suna musu shewa, sai dai kusan sa'a guda bayan haka sai kuma suka watse. Hotunan bidiyon gidan talabijin sun nuna jami'an tsaro na musamman da ke kwantar da tazoma suna sintiri a kan titina a cikin motocin sojoji bayan da aka fara dokar. Sai dai a wani bangaren an ga mazauna birnin na Baltimore sun fito a jiya Talata suna share titina, yayin da wasu ke nuna alhinin kone-kone, wato kone-konen da aka yi a wurare musamman ma a shaguna. Magajiyar garin Stephanie Rawlings Blake ta kwashi mafi yawan yinin jiya Talata tana ziyarar wuraren da zanga-zangar ta shafa.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun IMF ya buƙaci a ƙara rage darajar takardun kuɗin Najeriya naira domin ya dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. Idan ba a mance ba, a watan Nuwamban bara aka rage darajar kuɗin da kimanin kashi 28 daga cikin 100. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya dubi wannan al'amari.
Haka na ra'ayin na IMF, faduwar canjin naira zuwa kuɗin ƙetare musamman ma dalar Amurka zai taimaka wajen rage ko maɗa tattalin arzikin cikin gida. Masanin tattalin arziki Abuja Yusuf Aliyu na ganin dogaran Najeriya bisa shigo da yawancin kayan da take buƙata daga ƙetare ne babbar illar. Matuƙar darajar naira ta ci gaba da durƙushewa.
Saboda
ɗanmu zai zube, kuma kayayyaki da za mu siya a wurinsu farashin zai ƙaru a gunmu, talakawanmu kuma da suke kai komo a kasuwanni kuɗaɗen za su ƙara raguwa. Kaga talaucin talaka zai ƙaru kenan, tunda abin da za ka siya a kan dala 180 ya koma 250 misali, domin ya kai 250 in ka fassara naira, ai kaga an dada wawu shi a jiun talaka kenan.
Tunda Najeriya za ta so tattalin arzikinta ya ƙarfi da ba za ta mutunta wannan buƙata ta hukumar IMF kenan.
Ai bai kamata a mutunta ba. A bayan can da ba a mutunta ba, tattalin arzikin ya fi gudana a bisa sanda aka tuntuɓa kamar cikin watanni 5 da suka wuce, wanda aka yi babban banki da gangare rage darajar kuɗin, ya jawo daɗa ƙaruwar talauci da kuma hauhawar farashi na abubuwan da muke amfana da su.
Ga ma irin ra'ayin tsohon ministan man fetur Umaru Dembo da ke gani akwai logar magance kuncin durƙushewar nairar.
An mana dodo-rudo batun naira, an lalata naira ɗinmu ta zama kaca-kaca. In aka samu wuta ana samu dare da rana, za a iya yin jirgin ƙasa, ana tafiya ko ina, za a kai ɗauki kaya, za a yi hidima, mutane za su sai da abubuwa ƙanana na gida, za a tada masana'antu, za a yi komai, sannan in duka matatunmu suna aiki duk abubuwa za su yi sauki, abubuwan da dama mutum bai taba gani ba.
Gwamnatin Najeriya dai a bara ta bugi kirji ita ce mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, kazalika ta 29 a duniya. Masu sharhi dai na ganin koda akan gaskiya ne talakawa ba su sheda a ƙuryattuwansu ba. Ministan ƙasa ma'aikatar kuɗi Bashir Yuguda ya kare wannan matsayar.
Mun yi da sauran mutane da ke kula da wannan a duniya sun tabbatar da wannan ƙarfin arzikin Najeriya. Afirka dama waɗanda suke danja da mu South Africa ne. Amma babban abin da ya fito cikin wannan shine ya nuna arzikin Najeriya yanzu ba akan mai bane kawai. An samu ci gaba ga wasu gehofi da ake ganin arziki ya ƙaru. Hidimar noma da hanyoyi da ake gani an samu na ci gaba wurin internet, hidimomi na yau da kullun na jama'a.
Sabuwar gwamnatin Janar Buhari da za ta kama aiki daga 29 ga Mayu nan na alwashin yaki da cin hanci da rashawa, da tace shine kan gaba wajen rashin ganin tasirin nairar da wasu barayin biro kan canza zuwa dala su sulale da kuɗin ƙetare. Nasiru Adamuwaili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. Masu sauraro, akan wannan batu muke son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice ta gayyaci shugaban Najeriya mai jiran gado da ya halarci taron ƙonin da za ta yi a watan gobe a ƙasar Jamus tun ma kafin a rantsar da shi. Na tuntuɓi Dr. Shehu Dalhad na Jami'ar Bayero da ya yi mana fashin baki akan wannan gayyata.
Zaɓe dai an yi an gama, saboda haka a dai yanzu kowa ya san matsayin da ake ciki a ƙasar nan, da cewa May 29 insha Allah General Muhammadu Buhari zai zama rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. G7 ɗin nan da aka suka gayyace shi, gayyace shi ne a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda aka zaɓa ne jiran gado. Wannan ni ban ɗauka shugaban wata matsala ce daban, ko kuma an yi ne don a cima wani mutunci ko a nuna shugaban ƙasa mai barin gado ko ba shi da tasiri ba. A baya akwai tarihin da aka nuna cewa waɗanda ake ganin suna da ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ko kuma wanda za su kawo mulki, an gayyace shi irin wannan ƙungiyoyin a wannan irin wannan taruka. So don an gayyaci Muhammadu Buhari, ni ina ganin ba wani abin da zai tada hankali ba ne. In an ce in ba da shawara, ina ganin dama ce yanzu ga Buhari, duk wanda ya gayyace shi da cewa zai ba shawara ko yana so ya ji ra'ayinsa, ya kokari ya halatta, domin taka ne zai samu ya shimfiɗa kyakkyawan shugabanci na ƙasar Najeriya insha Allah.
To kaga bisa gayyatan da aka ce wannan ganawa ko kuma taron da shi shugaba mai jiran gado zai halatta ɗin zai buɗe wasu ƙofofi ma ita Najeriya ɗin ta yadda za ta samu to ta tuntuɓi waɗannan ƙasashe masu arzikin waɗannan dama ne ko kuma ƙofofi ne ake ganin wannan irin wannan taro zai buɗe wa Najeriya?
To alhamdulillah akan ce dama akan samu so ɗaya ne. Wani lokacin mutum ya saka ci ta kubce masa, to yana iya zama cewa kai ta nema daga baya baka samu ba. So wannan dama ce da aka samu wanda ya kamata shi shugaban ƙasa wanda aka zaɓa ya amfani da shi, ya ƙoƙari ya fahimci, kada ya je gurinsu a ce hannu banza. In zai je ya zauna da mashawartansa da waɗanda suke da sanin tattalin arziki, domin ya nuna masu irin tsarin da ya yi na tattalin da tattalin arzikin Najeriya domin ya bada su ba shi shawarwari na ɗaya kenan. Kuma ana ganin cewa zai amfani da dama ga wannan ya nuna masa ga irin abubuwan da yake so yi domin su bada gudunmuwan nasu a samu ci gaba. Na uku, in kira akwai basussuka da suka rage amfaniya ba daga nan, in ya riga ya fara sani daga nan, in jiddi musu misalin cewa hannu banza ba ya je musu da waɗansu abubuwa ko da nuna alamun ya san yadda ake tafi da tattalin arzikin Najeriya, wannan zai sa a samu ginshiƙin da tattaunawa nan gaba na yadda za a yi ko a ce an yafe waɗannan basussuka ɗin, kuma dai a samu hanyoyin da za a bi a ce a samu ingantaccen shawarwari wanda zai taimaka musu wajen tafiyar da mulkinsa.
To madalla, ko akwai wani ƙari da za ka yi?
To abin da nake so in ƙara shi ne cewa General Buhari, Allah ya zaɓe shi, mutanen Najeriya sun zaɓe shi, sun mishi halacci. Ya kamata ya zauna ya yi karatun tana su ya tsara abubuwan da yi domin a samu ci gaba a ƙasar nan, domin Allah ne kawai sa Buhari ya zama shugaban ƙasar nan da kuma jajirce wanda mutanen Najeriya suka yi. So yana da kyau a ce ya fahimci wannan, domin in ya gaza to gaskiya sa a ce kusancin amana ne, ya ce amanar mutanen Najeriya. So dole iya yin sa tabbatar cewa an shimfiɗa mulkin adalci wanda zai tabbatar da ci gaban Najeriya, kawo zaman lafiya a ƙasar nan, a samu ci gaba na tattalin arziki. So kira da nake masa kenan kawai.
Masauraro, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Murtala Faru Sanyina ya kuma ne da rahoton cewa wasu 'yan banga sun ƙone ofishin hukumar kiyaye haɗarurrukan mota a Argungu, jihar Kebbi, bayan mutuwar wasu mutane guda hudu a sakamakon hatsarin mota.
Lamarin ya auku ne da safiyar yau din nan, sa'adda jami'an hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa da ke sintiri a wajen garin na Argungu suka yi ƙoƙarin kama wani mai babur, abin da ya haifar da mummunan hatsari wanda ya sanadiyar rasa rayuka hudu. Wannan ko ya tunzura jama'ar garin da mutanen suke wato kamfani da ke kusa da garin na Argungu, waɗanda suka fusata har suka kai farmaki wa ofishin hukumar suka kuma ƙona shi. Wani shaidun gani da ido ya bayyana min yadda lamarin ya auku.
Dama su mai mashin ya zo da suka tsaye da mai mashin ɗin. Ita kuma mota irin dogon baro din tana baya, to da zuwa ita wannan mota din ba ta da isasshen birki sai ta bugi wannan yaro din. Ruwan kauce-kauce ya kauce mota, ya kauce babu control, sai ya riga sai ya je kauce, yana kauce sai ya bugi wani inci din. Bayan bugu wannan inci din da ya yi, dama mutum bakwai ta ɗauko mota din, sai kasance da cewa na wanda suwar mutum uku suka rasu nan take. To su kuma ganin hakanan su wa'annan ƙawai ɗin da dan saboda ɗan ƙawai da nawa ganin hakanan su kuma daga can sai suka yi ko mutanen ƙawai sai suka zo nan ofis ɗin na Rose City ɗin, sai suka kama hayaniya. Dama abin mutanen gari suna ɗan sake da su saboda irin takurawa suke da masu motoci da masu babur, suna ɗan takurawa mutane haka kawai, sai suka auka musu, suna aukawa ɗin sai suka ƙona ofishin su akwai irin na'urori da sauransu abubuwa, kuma akwai motoci wai da suka kama da irin mashin babur. Aka samu rahoto su kuma jama'an tsaro nan take, aka turo da jama'an tsaro daga nan kabi irin mobile police da dai sauransu suka zo dai. Wanda dai suka zo in fact dai mutane da dukkan waɗanda suke nan sun riga sun wace.
Dundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Ɗanlade Mshel Bwala ya yi bayani.
Rosimti ne suka bi wani motorcycle, dai confusing wani motan kuma sai aka kashe mutum hudu. Sai suka ɗauki doka a hannunsu.
Wani irin hali za a ce garin na Argungu yake ciki a halin yanzu bayan wannan hatsaniyar?
A garin na Argungu tun da suka kona wannan ofis ba wani abu kuma muna neman za mu kama wannan da suke wannan
dosi. Yanzu haka dai ƙura ta lafa a garin, to amma har kawo lokacin haɗa rahoton akwai jami'an tsaro a cikin shirin ko ta kwana a wasu sassa na garin. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da himma.
Himma
ba ta garho.
ma ba ta gargo yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yana ba ku labarin ɗan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan Laraba. Bakon da muka yi ta jin muryar shi a wannan makonni guda biyu da suka wuce sunan shi Ahmed Adamu. Shine shugaban kungiyar matasa na gamayyar kasashen da Burtaniya ta raina a cikin Burtaniya. Na kawo shi muka da shi hirin mu a wannan mako. Mal Ahmed wai akwai mai nuna maka kiyamar addinin ka ko kabilar ka ko fatar ka musamman ma ganin irin aikin da kake na shugabancin gamayyar kungiya ta kunshi kasashe da yawa
ba wanda zai nuna ma a fili akwai da su iya nuna a cikin aikin su ko a maganganun su ko kuma rashin sanin aiki da kai amma ba za su fito a fili su gada ma ba amma kuma wannan abu ne wanda muka san cewa muna yin shi domin uwa mu kare martaban mu bakaken fata ko kuma ɗan Afirka saboda idan muka yi kokari a wannan mukamin da muke da shi wannan duniya ta sa mana ido muna yin shi ne domin mu gwada cewa mu baka fata mu wa zamu iya abubuwa a duniya mu ba abin mu a baya ba idan muka yi ba mu daidai ba ko muka yi failing to kaga zai dawo akan kima yanda ake kallon bakin fata ko kuma kasashen Afirika a duniya to shi sai nan kalubale ne a gare mu mu yi kokari mu tabbatar mun ci nasara akan wannan shugabancin da aka ba mu
naga wasu hotunanka da shugaba Goodluck Jonathan da shugaba wanda ya ci kwanan nan zabe General Muhammadu Buhari da ma wasu sauran shugabanni daban-daban me kuke yi ne
ka san saboda kamar yadda nace ma Commonwealth kasashe ne guda 53 kuma Najeriya tana cikin wayannan kasashen kuma kasancewa Najeriya kasa ta ce to sai naga ina da ra'ayin na kawo wasu abubuwa na ci gaba a ƙasar mu Najeriya so sai naga cewa kuma wannan lokacin zabe ne sai muka duba tarihi muka duba zaben da aka yi a 2011 an samu tashi-tashin hankula an kashe mutane har fiye da 934 sai muka ce so ya za a yi wannan zaben ya kasance matasa sun zama su shine suke kira a zo a zauna lafiya kuma kada su yadda ya amfani da suhun tashin hankula to shine muka kaddamar da wani gangami wanda muke kira youth campaign against election violence manufarmu shine wannan zaben da aka yi a 2015 ya kasance ba a kashe ran kowa ba ba a samu tashin hankali ba to wannan shine abin da ya kai ni Najeriya har na hada su shugabannin kasa baki daya da shi shugaban kasa mai tafiya da mai shigowa yanzu muka hada da su muka gaya musu cewa wannan muna kira ne gare su su a matsayin shugabanni su gaya magoya bayan su cewa kan zabe da kamata a kashe wani ba ko a tashi ai tashi hankali a wannan zaben
ka ci wasu kritika
wannan su ɗan siyasa suke sa suke tunzar matasa suna yin iya wannan tashin hankula
ka ci ɗan kritika kwanan nan dan lissafa mana su mana
I wanda babba da yake ta da muka samu shine kwanan nan wanda aka bani African Achiever of the Year wato ya da Hausa ya zan sa shi kaman wanda ya samu
cin nasara
a Africa a Africa so wanda aka ba mu a nan British House of Parliament majalisar Britania duk gidan London
yanzu a ƙarshe wace shawara zaka bayar wa matasa a gurguje su ma su tashi su zama kamar ka
gaskiya shawara da muke bada kaman kullun shine mu yadda da kanmu abinda muke kira Turanci self confidence zaka ga matasan mu musamman ma a arewa suke ga mutum yana da ideas yana da so many things
yana da abubuwa iri-iri da yake tunanin zai iya yi da kuma shawarwari da zai bayarwa wanda za su kawo
zai iya bada amma sai ka ga ya gaya ma kanshi kai ba zai iya ba ko tsoro ya kama shi to wannan abubuwan sai abin mu a baya to amma idan matasa muka cire tsoro duk abin da muke so mu zama muka dukufa muka samu wannan muka cire tsoro a zuciyarmu za mu iya zama duk abin da muka zama ni na ban je wata makaranta ba ta masu kuɗi na je makaranta ne na gwamnati ba ina tashi dai normal life yana kowa ke tashi kuma har na zama a wannan kujera wanda kuɗi ba za ta iya bada shi ba so rike ilimi kuma yana daga cikin babban shawara zan bada kowa ya kasance mai ilimi ne mai zurfi na addini da na boko baki daya
to madalla yanzu mai wani abu mana na ce himma sai ka ce
ba ta garago
to madalla bari gele kaka Haji Ahmed nagode sosai da wannan
nagode wanda nagode thank you bye bye
masu magana suka ce tuwon gaskiya baya ruwa a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa musamman ma hiranmu da shi malamin Ahmed Adamu amma a mako mai zuwa in Allah ya sa kai mu zan sake dawowa da wani sabon bako ko bako domin mu je su kuma irin rawar da suke takawa da kuma abubuwan da zamu koya daga wajen su yanzu a madadin kwadanda ku jamuriyoyin su da ma waɗanda suka taimaka mana a wannan shiri a nan sashen Hausa na Murya Amurka. Ni Bello Galadanci daga nan Washington nake cewa muku kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu
alaikum. Kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan
Idris M. Idris da Maturu a jihar Yobe cewa yayi fatan alheri ga VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in jajantawa al'ummar kasar Nepal kan bala'in girgizar kasa da Allah ya jarrabe su da ita. A gefe guda kuma ina kira ga kasashen duniya da su taimaka wa al'ummar Nepal kamar yadda shugaban kasar su ya nemi agaji. Nagode. Ita kuwa Halima da Hashiya Abuba mai goro gashuwa cewa suka yi. Ina kira ga kasar Faransa ya kamata ku yi hattara da wulakanta mata ƴan makaranta musamman ma masu shiga aji. Ya kamata a ce kowane addini a bashi haƙƙin sa a daina nuna bambanci a bangare daya. Muna kira ga al'ummar kasar mu Najeriya da mu daina aibanta shugabannin mu ko kuma batuncin su. Mu yi musu kyakkyawan fata kuma mu yi musu addu'a domin su samu yin demokradiya kamar yadda ya dace. Sannan mu yi musu uzuri ga ayyukan da muke bukata su yi ga sabuwar gwamnati mai jiran gado. Su kuma shugabannin su kamanta gaskiya da adalci. Daga ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange a Yauri. Assalam VOA Hausa. Tabbas rundunar sojojin Najeriya kun fara dawo da martabar ku. Ganin nan take kuna fatattakar masu ta da kayar baya har kun samu sa'ar kwato ƴan mata kusan 300. Ko da yake ba a yaban dan kuturu sai ya miƙe da yatsu. Daga Hafizu Balarabe Gusau. Muhammad Matina a jihar Yobe kuma cewa yayi. Allah ka kawo mana da wamman zaman lafiya mai dorewa a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya da Najeriya ma baki daya. Sakon karshe cewa yayi. Yin mulki da adalci akan talakawa shine ke sa shugabanni su yi farin jini ga talakawa. To shugabannin PDP karshen mulkin ku yazo a Najeriya. Sako daga Sarfilu Hakilu zamani almajirawa malumfashi.
Dan daga cikin irin ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar sadarwar email kenan. To za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai.
To gwamnatin jamhuriyar Niger ta tabbatar da cewa an kashe sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasar suka fafata da mayakan Boko Haram domin neman kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. Kun ji cewa hukumar zaben ƙasar Togo ta ayyana shugaban ƙasar Faure Ignace Nbe a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da gudanar ranar Asabar, wanda hakan zai baiwa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulkin ƙasar. Hukumomi a ƙasar Indonesia sun tabbatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 8 da aka samu da laifin safarar miyagun ƙwayoyi masu saka maye, ciki har da mutanen ƙasashen waje guda 7, lamarin da ya janyo kakkaususuka daga ƙasashen duniya da dama. An dai kashe mutanen ne ta hanyar harbi, kamar yadda tun janar ɗin ƙasar janar Muhammad Faraseto ya bayyana, wanda kuma ya ce hakan zai kare ƙasar daga faɗawa cikin matsalar miyagun ƙwayoyi. Kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau Laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizar ƙasa ya auku a Nepal, inda yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane sama da 5,000. Wannan tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Nepal ɗin ke cewa a yau Laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake bai wa waɗanda ke buƙatar abinci da ruwa da kuma matsuguni. Yanzu haka masu ayyukan ceto na ci gaba da kawar da buragizai da girgizan ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 ta haddasa.
To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu, lokacin da za mu ba ku damar bayyana ra'ayinku a kan kiran da asusun IMF ya yi cewa a ƙara rage darajar naira. Kafin mu sallama ga gaisuwar taya murna na zuwa ga Malam Abubakar Muhammad, daraktan hukumar samar da ayyukan NDE a saboda naɗin da za a masa, sai kuma murnar ƙaruwar Abubakar Sadiq da tsohon mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Adamu Shatima Dibal ya samu, da kuma Baba Muhammad Makarfi da Ilham da suka samu Adam. Allah ya raya Adam. A halin yanzu kuwa, Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki. Nake cewa sai an jima.